Ya Allah, ya Allah, na roka. Allah ni kai ne na roka baro kika ton ka huiba. Ku jama'a tambaya ni keda.
A yau kamar a kasar Kamaru mun fitu suka ci wato tsadar rayuwa. Man petrol ya haura, abinci ya haura. In an je likita kuma abubuwan da ake biya da kudi a kadan yanzu ya haura.
Gwamnati duk manyan da suke ciki duk su tsufa wallahi. Kamar alal misali shugaban majalisa tattabai na Kamaru a tsufa an kai kusan shekaru 93.
Yanzu hakan nan a Kamaru an yi wani tsarin cewa wannan shekara mai shigowa za a yi wato haraji kowane dan ƙasa ko mai aiki da mara aiki duka shi ya je ya sanar da abin da yake ciki.
Masu saurari, assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu kuma da saduwa da ku a yau Alhamis ta biyu a shekara ta 2025 da fatar an shekara lafiya. Alheri Grace Abdu ce ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Idan kuna biye da mu makon da ya gabata shirin domin iyali ya bakunci jamhuriyar Niger domin jin yadda aka shekara da kuma inda al'umma ke so hukumomi su mai da hankali akai a wannan shekarar. Kamar yadda muka alkawalta, yau shirin ya isa kasar Kamaru inda banda tsadar rayuwa da ta zame ruwan dare ga mai duniya. Babban abin da ya tsone wa al'umma ido shine yadda dattawa suka yi kane-kane a madafin iko da a ganin su shike hana ruwa gudu. Kamar yadda suka shaida wakilinmu Maimunatu Sado.
Kamar kowane shekara ana samun abubuwa na farin ciki da kuma na bakin ciki. To kuma shede maganar matsalar tsadar rayuwa. A yau kamar a kasar Kamaru mun fitu suka ci wato tsadar rayuwa. Abubuwa wato sun haura. Abinci wato ya dawo inda ake samu da ba a samu yanzu. Komai ya haura. Man petrol ya haura, abinci ya haura. In an je likita kuma abubuwan da ake biya da kudi a kadan yanzu ya haura. Kuma a ta bangaren siyasa ya tabarbare a nan ma. Ya dawo yanzu ba a san wa yake mulkar kasa ba. Fama a wani lokaci an samu ma kamar cewa ma Kamaru daga cikin daya kasashen da ba su da shugabanni. Saboda kowa abin ne ga dama yake yi. To wannan a gaskiya abu ne da muka fuskanta kuma muna roƙon Allah. Wannan abin ba zai bi mu ta wannan shekara ba.
To yanzu Dr. Yaya, wani bukata ne kake so wato hukumomi su mai da hankali akai a wannan shekara na 2025 saboda inganta rayuwar iyali da kuma zamantakewa tsakanin al'umma?
A gaskiya yanzu hakan nan a Kamaru an yi wani tsarin cewa wannan shekaru za a yi wato haraji kowane dan ƙasa ko mai aiki da mara aiki duka shi ya je ya sanar da abin da yake ciki kuma duk abin da kai kuma shi ka biya haraji kan wannan. To a gaskiya wannan manufan ba abu ne wato da zai bamu wato yin ƙasa dama su ci gaba ba. Saboda ba inda za ku yi ku zo ba ku nemi sanin yadda mutane suke rayuwa ba. Ba ku yi tsari wato na ka musu sauƙin rayuwar ba. Amma kuma ku dawo kuma ku ce kuma kuna neman haraji. Abubuwan da aka bari wato bayan shekaru wato 50 da suka wuce ne yanzu suka kuwa dawo da shi akan kowane mutum zai iya tafiya ya biya. To wannan gaskiya wannan tsarin bata yi ba. Kuma mu muna kira da babban murya cewa shugabanni su ji tsoron Allah su san kuma al'umman nan amana ne Allah ya basu. Kuma a gaskiya idan basu da tsarin da za su yi ma al'umma saboda su ma su samu wato wurin ci gaba akan wato bangarori na aikin su to su daina takura musu.
To Malama Habiba, kina iya ki bayyana mai yadda halin rayuwa ya kasance a shekara 2024?
Rayuwa dai yana da ɗan dama dai za a iya ce alhamdulillah, amma mun fuskanci matsaloli da yawa kamar ƙarin kayan abinci a kasuwa, abubuwa an ƙara kuɗi kamar shinkafan nan an ƙara kuɗi, kofin shinkafa ya haura har $40 sun mai komai dai a kasuwa dai babu daman taɓawa dai. A da dai ka isa mutum ya isa je kasuwar su da jakabi ya ce fana a ci duk gida, amma yanzu ko jakabiyar mutum ya fita da shi da ɗan wuya dai ta shashin ɓangaren rayuwa kenan.
To a matsayin kina yar siyasa, wani ci gaba aka samu a siyasa a kasar Kamaru ko kuma dai mu ce ko rashin ci gaba?
wato a matsayina na siyasa shugaban mata na siyasa na shashin mai kasa a nan kamaru ta shashin bangaren Duwala kam an samu cin gaba mai kazanci an samu cin gaba da yawa saboda a yau shashin siyasa mata mu mata musulmai ma da da abinda muke tuna cewa oh yaudaran mu ake zuwa yi menene yanzu mu ma mun fi bada kanmu akan siyasa muna fitowa duk abin da ya danganci siyasa na gayyaci mata haka ake fitowa
gaskiya wannan shekara ta 2024 mun kasance a cikin wato rayuwa mai tsada komai yayi tsada an ƙara farashi ko ta ina abinci man fetur kin ga kaman wutar lantarki ma duk an ƙara mana kin ga akwai kaman cin hanci da rashawa a duk inda ka zaga in ma aiki kake so in ma abu kake bukata a gwamnati wallahi sai ka biya ake maka akwai ma yanzu kaman yin wajen kayan sarkin nan abin da muke kira a faransance carte nationale d'identité kin ga duk wayannan abubuwa hakan nan sai ka biya in zaka je ma takardar haihuwa ma a kamaru sai ka biya to kin ga duk irin abubuwa hakan nan yana sa hankula yana tashi wallahi a gaskiya 2024 mun kasance cikin wato wahala zance talakoki a gaskiya an mance da su abubuwa hakan nan gwamnati duk manyan da suke ciki duk su tsufa wallahi kin ga kamala misali shugaban majalisar tattabai na kamaru a tsufa an kai kusan shekaru 93 kin ga kama a ce shugaban kasa ya kai kusan shekaru 42 to ai ba abu bane mai kyau domin shi kansa akwai abubuwan da yake shigiya bai ma sani ba akwai shugaban majalisar da muke kira a faransance president assemblée nationale kabaye ge jibril ya tsufa da kirma yake magana da kire yake tafiya to kin ga irin abubuwa kan nan bai kamata ba
wata kira ne zaka yi wa hukumomin kasar ku da abinda kuke so su maida hankali akai wajen inganta muku rayuwa da kuma kyautata zamantakewar ku tsakanin ainihin al'ummar kasar
a wannan dai shekara ta 2025 muna bukata da wato hukumomi su dauki matakai akan abubuwa da yawa kin ga dai miki kaman magana akan wutar lantarki ba abu bane wanda ya kamata kuma a ce a irin shekarun nan kuma ana ta dauki wuta ta kin gani yana tada hankula da yawa sa'an nan kuma akwai kaman fannin kaman samun aiki a gaskiya muna dada jawo hankulan wato gwamnati su dauki matakai akan wannan ya kamata wato a bawa samari aiki domin yanzu samun ma aiki ma to sai wane da wane in sunan ka bai kamaci sunan wane ba to ba za ka dauke ka aiki ba ko kuma an ga fiskar sani ne a lokacin ake daukan ka aiki in kuma baka da suna kaman wane ko kuma garin ka ba daya bane da wane ba za ka dauke ka aiki ba to kin ga irin abubuwa kana ya kamata hukumomi su dauki matakai akai akwai kuma na farashin ma shiga ma boko na sukul da kike gani shi ma gwamnati dama sun dauki matakai cewa ba za a biya ba to amma in kaje zaka saka danka sai a ce maka wai sai ka bada abu kin ga shi ne ake kira cin hanci da rashawa duk wannan da muna fada akai ya kamata wannan shekara da 2025 ya kamata dukkan wayannan abubuwa kan nan wato a dauke matakai
to da fatan hukumomi sun saurari bayanan talakawan da kunnuwan basira za su kuma yi duk mai yiwuwa domin inganta rayuwar iyali da ci gaban kasa za mu kuma ci gaba da bibiyar waɗannan matsaloli da suka sha musu kai a shirye-shiryenmu na gaba. Nan kuma za mu dasa aya a shirin namu na yau sai kuma mako mai zuwa mu nufi ƙasar Ghana. Muna godiya ta musamman ga wakiliyarmu Maimunatu Sado da ta bada gudunmuwa ga nasarar shirin. Yanzu a madadinta da dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma Dadi Balawe da ya daidaita sautin shirin da bada umarni, alheri ke muku fata alheri da kuma fatar wannan shekara ta 2025. Za ta kasance mai cike da dimbin albarka a gare mu duka da alheri
kai mata su ne duniya sune dadin duniya mata sune duniya sune sarakan duniya komi dan su muke ashe mu maza bayin muke.